أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na nan cikin garin Dutse a jihar Jigawa, kuma wannan yammaci na Alhamis, wanda yau 10 daidai ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda kuma ya dace da 22 ga watan hudu miladiya 2021. Wannan ayoyi da aka karanta, an karanta su a jiya, mun soma bayani a kan su lokaci ya mana halinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, innal ladhina qalu rabbuna Allah, wanda suka ce ubangijinmu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, sumastaqamu, sannan kuma suka tsaya daren daƙam, suka tsayu akan tauhidi, suka tsayu akan shari'a, suka tsayu akan sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. To su irin wa'annan mutane, tatanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku suna sauka gare su. Mun yi bayani a jiya cewa malamai sun yi maganganu yaushe ne mala'iku suke sauka a wajensu. Wasu malamai suka ce lokacin ɗaukar ransu, har mun karanta dogon hadithi na sayyidina Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu, wanda ya rawaito daga manzo alaihi salatu wassalam, lokacin da aka je makabarta ana jiran a kammala gyara kabari, manzo alaihi salam ya faɗi wannan dogon hadithi na yanayin ɗaukar ran mumini da kuma yanayin ɗaukar ran kafiri, wal iyad billahi min al akhir. To saboda haka wasu malamai suka ce shi ne abinda ake magana, saukar mala'iku a lokacin ɗaukar ransu. Al-Imam Al-Waki ibn al-Jarrah rahmatullahi ta'ala alayhi yace lokuta ne guda uku, lokacin ɗaukar rai da lokacin shiga kabari da kuma lokacin tashi bayan mutuwa. To amma Al-Imam Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi a cikin tafsirin sa Fathul Qadir yace anan ayar bata iyakance lokacin ba. To saboda haka a bar shi a buɗe, mala'ikun za su iya sauka da wannan albishir a koyaushe a wajen mumini a kowane hali. saboda haka tatanazzalu alaihimul malaika, malaiku suna sauka a wajen su waɗannan mu'minai. Me suke faɗa musu? Allah ta khafu wa la tahzanu, cewa kada ku yi baƙin ciki, kada kuma ya zama kun yi ɓacin rai ko damuwa, kada ku ji tsoro, kada ku yi baƙin ciki. Wasu malaman tafsiri suka ce dalili in mun ce lokaci ne na mutuwa, mutumin da yake kan gadon ajali yana kyautata zaton kuma cewa ciwon nan nasa ba zai tashi ba, to zai dinga tunani akan ƴaƴansa, akan matansa, akan dukiyarsa. ƴaƴana maza, idan na mutu me za su fuskanta a rayuwa? Za su samu haɗin kai ko ba za su samu ba? Manyan za su tausaya wa ƙanana ko ba za su tausaya musu ba? ƴaƴana mata wanda suke aurarru suna wajen mazajensu, wala'alla mazajen nan suna mutunta su, suna daratta su sakamakon ina raye, to in ya zama na mutu za a ci gaba da kyautata musu, daratta su, ko mai za su fuskanta? Kun san wannan yana faruwa. So da dama waɗansu mazan suka riga matansu da mutunci sakamakon iyayen suna raye, wala Allah akwai fa'idar da yake samu tattare da mahaifin nata, wanda ya gamsu daga ran da mahaifin ya rasu ba zai samu wannan fa'idar ba. To kun ba lallai bane bayan mahaifin nan ya mutu ya ci gaba da mutuntawa kamar yadda yake. Sannan yana tunanin ƴaƴansa ƙanana ƴan mata wanda ba su riga sun yi aure ba, me za su fuskanta lokacin aurensu? Wani irin mazaje za su aura? Wani irin gata za su samu a lokacin auren? Matansa in ya mutu suwa za su aure su? Dukiyarsa idan ya mutu ya za a kasafta ta? Wannan gidan nasa ya za a kacattala shi a lokacin rabon gado? Sauran kadarorinsa ya za a yi da su? Waɗansu haƙoƙinsa da suke hannun mutane za su samu dawowa a wajen ƴaƴansa? Mutum zai dinga wannan tunanin. Me matsayin gidansa? Kun san yadda magidanci garkuwa ne a gidansa, komai tsufansa, komai ragurguje, wasu in yana raye to wani security ne a gidan, daga ran da baya gidan to sai an gano matsayinsa, ko ba zai iya fita ba. To ko ta daraja ta musamman da Allah ya yi masa a wajen nagartar gidan da dunkulewar gidan da ɗorewar kyakkyawan yanayin gidan, ba a sanin wani sai lokacin da baya, to zai dinga irin wannan tunani. Sannan kuma me zai fuskanta a lahirarsa? Dole mutum yana wannan tunanin. Mutuwar fuji'a da takan zo wa mutum bai kintsa ba, wala'alla shi ne mutum ba zai iya wannan tunanin ba. To amma idan mai cikakken hankali ne, ko ba ciwo jikinsa, dole wannan tunanin zai dinga zo musu a ƙwaƙwalwa, domin mutuwa ba wai dole ne sai ta zo maka a lokacin da kake da shiri ba. To mutum zai dinga irin wannan tunanin, in ya mutu shi ma ya san yana da laifuka kaza, laifi iri kaza, nauyi iri kaza bai sauke ba, to yanzu ya zai fuskanci mahaliccinsa? Da wace irin siga mala'iku za su zo karɓar ransa? Wani irin kwanciya zai yi a kabarinsa? Wani irin tambayoyi zai fuskanta? Duk mutum yana wannan tunani, to sai mala'iku duk su kawar maka da wannan tsoro da kuma wannan ainihin ɓacin rai. Shi yasa da Allah ya ce Allah ta khafu wa la tahzanu. Shi alkhawfu ya ta'allaqu bil mustaqbal, tsoron yana ratayuwa da abinda mutum zai fuskanta. Shi kuma ɓacin ran yana ratayuwa da abinda mutum ya bari baya. To Allah subhanahu wata'ala yake cewa abinda za su ce Allah ta khafu wa la tahzanu, wannan an ko ta zama mukhaffafa min athqila, ko ta zama mufassira. To saboda haka anan zai iya fi'ilin zai iya la'in ta iya zamowa nafiya ko nahiya. In mun ce nafiya ce Allah ta khafu, ba za ku ji tsoro ba, wala ta hazanu, ba za ku yi baƙin ciki ba. In mun ce nahiya ce Allah ta khafu, kada ku ji tsoro, wala ta hazanu, kada ku yi baƙin ciki. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ku yi farin ciki da aljanna da aka kasance ana yi muku alƙawarin ta tun a duniya. Irin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya faɗi irin ta a cikin suratul Ahqaf, yace innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Kaga ita wannan aya ta Ahqaf ta fassara mana haƙiƙanin mazmunin ita wannan da muka karanta, domin za su faɗa musu cewa su ƴan aljanna ne, kuma sakamako ne da suka abinda suka aikata tun a rayuwarsu ta duniya. To Allah subhanahu wataala zai sa a yi musu wannan albishir. Wato babu abu mai kwantar da rai irin a ce wani tsoro ya tunkaro ka kuma a kuranye maka wannan tsoron, a kore maka wannan tsoron, a nuna maka babu wata damuwa. To wannan abu ne wanda yake mai kwantar da hankali. To shi yasa za a kwantar da hankulansu tun ma kafin fitar ransu. Sannan sai a ce da su, nahnu awliya'uku, mu dinnan mu ne majibintanku, mu ne masoyanku, fil hayati dunya wa fil akhira, a rayuwar duniya da kuma lahira. Malaman tafsiri sun yi sabani, wannan kalmar nahnu awliya'ukum daga wa take? Wasu suka ce wannan kalma ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, zai faɗa musu. Allah zai ce musu wa'annan muminai da suke hali na fitar rai ko kuma cikin kabari ko lokacin tashi, Allah zai ce nahnu awliya'ukum, mu ne majibintanku, mu ne masoyanku na gaskiya. Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq, sannan an mayar da mutane zuwa ga masoyinsu na gaskiya, shine Allah subhanahu wa ta'ala. To saboda haka Allah zai faɗa musu cewa nahnu awliya'ukum, mu ne majibintanku, mu ne masoyanku, fil hayati dunya, tun a rayuwar duniya. Shi ya sanya muka saita ku, muka ɗora ku akan daidai, muka kare ku daga zamewar ƙafa, muka yi muku gamdakatar har kuka samu kanku a wannan kyakkyawan yanayi. Wa fil akhira, kuma dai har yanzu mu ne masoyanku, majibintanku a lahira, domin mu ne za mu ba ku aljanna, mu ne za mu tsayartar da ku daga dukkan abin da kuke ƙi. Wannan idan mun ce kalma ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka ambata. Wasu kuma suka ce wannan nahnu awliya'ukum magana ce ta su mala'ikun da suke sauka. Za su ce nahnu awliya'ukum, mu dama mu ne masoyanku, fil hayatid dunya, tun a rayuwar duniya, ta yanda muna taimaka muku a wajen bin Allah. Idan abu kyakkyawa ne, za mu ƙawata muku shi, za mu kyautata muku shi, za mu zaburar da ku, mu taimaka muku a wajen aikata shi. Idan mummunan abu ne, za mu ƙyamatar da ku shi, mu saka muku ƙinsa, sannan mu taimaka muku a wajen kauce masa. Domin kamar yadda muka sha faɗa, da mala'iku da aljanu duk Allah ya ba su ikon tasalludi a cikin sha'anin ɗan adam, su gudana a cikin zuciyarsa, kuma su sanya masa wani waswasi ko wani tunani. Shi yasa ma aka ambaci shaidan da cewa allazi yuwaswisu fi sudurin nas, wanda yake saka waswasi. To su mala'iku za su taimaka maka a wajen kyakkyawan tunani da kuma fuskantar daidai, shi kuma shaidan yana kokarin zamar da kafar mutum. To saboda haka za su ce ai lalle babu shakka mu ne tun a duniya muna daga cikin wanda muke kula da ku, muna taimaka muku, muna ainihin agaza muku akan abubuwa masu amfani. Sannan wa fil akhira, a lahiran ma haka abin yake, ba za mu gushe tattare da ku ba a lokacin ɗaukar rai da kuma lokacin da kuke kabari da lokacin tashi, kai har lokacin da za ku shiga aljanna. Wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, mala'iku suna shigowa ƴan aljanna ta kowace kofa suna cewa salamun alaikum, amincin Allah ya tabbata a gare ku, amincin Allah ya tabbata a gare ku, bima sabartum saboda hakurin da kuka yi a duniya. Duk wanda ka gani aljanna wallahi sai da yayi hakuri a duniya, sai yayi hakuri a wajen kauce wa sabo duk dadin sa duk yayin sa da ake, sai yayi hakuri a wajen bin Allah duk wahalar wannan da'ar ko ta ajihu ko ta zuci ko ta gabbai, sai yayi hakuri. To malaiku za su ce aminci ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi. Fa ni'ma uqubad dar, ma dalla da wannan gida na ƙarshe, ma dalla da kyakkyawan ƙarshe da kuka samu shine shiga aljanna. To saboda haka za su faɗa musu wannan, su ce da su nahnu awliya'ukum, mu ne majibintan ku, masoyan ku, fil hayati dunya, a rayuwar duniya, wa fil akhirah, da kuma lahira, wa lakum fiha, kuma kuna da a cikin aljannan ma tashtahi anfusukum, abinda rayukanku suke sha'awa. Me ake nufi da ma tashtahi anfusukum? Malamai sun yi fassara aƙalla guda biyu. Wasu suka ce ma tashtahi anfusukum shine duk wani abin da yake na sha'awa ta rai, duk abin da yake dangi ne na sha'awa, to kuna da wannan abin iya yadda kuke son sa. Wasu suka ce a'a, ma tashtahi anfusukum shine abin da kuke so na ganin Allah, misali subhanahu wata'ala, domin ranar tashin alƙiyama ko kuma cikin aljanna, yan aljanna bayan sun sha ni'ima ta ko'ina, Allah subhanahu wata'ala zai tambaye su akwai wani abin da ya rage da kuke da bukata, za su ce ya Allah ba ma da bukatar komai, duk abin da muke so Allah ka mana komai. To Allah zai ce zan ba ku abin da ya fi aljannar daɗi, shi ne Allah subhanahu wata'ala sai ya yaye musu hijabi su yi tozali da Allah subhanahu wata'ala, wanda ganin Allah ya fi aljannar daɗi, ya fi duk wata ni'imar aljanna daɗi. Sannan Allah sai ya ce na tabbatar da yardata a kanku, ba zan yi fushi da ku ba har abada. To wasu suka ce to wannan shi ne ma tashtahi, abinda rai yake marmari yake bukata. Sannan wala kun fi ha ma tadda'un, kuma duk abinda kuke nema to akwai shi aljanna. Lokacin da manzo alaihi salatu wassalam yake bayanin aljanna da ni'imominta da jin daɗinta, ka san kowa akwai abin da yake burge shi, sai wani makauye ce ya ma'aikin Allah, yanzu idan Allah ya kaini aljanna zan samu fantame mai gona in yi noma, in yi noma. Allahu akbar. Wato shi yadda yake ganin daga cikin cinyewa ta rayuwa, musamman irin wannan lokaci, kana daga tafariyar gona duk abin da kake so ka shuka za ka iya shukawa, musamman kuma duk wanda ya san rayuwa hatta ta lokacin kakanninmu, to cinyewar mai gida a ce yana da wadatattun gonaki da kuma 'ya'yan da za su taimaka masa a wajen noma ko kuɗin da za a yi noma. Da zarar mutum ya samu amfani ya cika rumbuna hankali ya kwanta, sai a fuskanci baɗi kuma. To saboda haka sai yake tambaya yanzu zai iya samun gona? Manzo Allah ce za ka samu. Saboda haka duk wani abin da kake so, wallahi zaman nan da muke a yanzu, Allah ya kai mu aljanna, ka ce Allah a hasko mana 10 ga watan Ramadan, hijira 1,200 a afuwan da 442, Allah a nuno masallaci in ga inda nake zaune. Wallahi sai an nuno maka, gan ka dan tsugul ga kanan a tsugune, ka ce to haka nake a duniya? Ba su haka nake ba, saboda aljanna ka riga ka canza duk abin da kake so. Ba shi yasa Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha, duk abin da suke so to suna da shi a cikin aljanna. Wani yake cewa ai shi in ya shiga, to in ya hau motar aljanna ba sai ya cire salansar, kawai ya burɗaɗa ya burɗaɗa ta ya ƙara fa, kawai shi kenan yanzu ya more. Ka san kowa akwai abin da ke burge shi, wato irin abin nan da matasa suke su cire salansar babur, to shi kuma kawai in ya shiga aljanna abin da yake so kenan. To sai mu ce duk in jirgin sama kake so ka hau, duk abin da kake so to Allah subhanahu wataala zai baka. Allah ka samu dace. To saboda haka Allah yake cewa nuzulan min ghafurir rahim, wannan maraba da bako ne daga mai yawan gafara, mai yawan jin kai. Me yasa aka ambaci wannan da matsayin nuzulan? Kai ka sani cewa lokacin da bako ya zo na kunya na karimci a wajenka, to kakan ta karkare ka yi masa abinda ba lalle ya maimaito a kullum ba. In ma baka cin kaza, to in Allah da zaka samu ɗan kaza da za a yanka masa. In ma ba a sa kashin miya a gidanka, duk da zaka dan shiga ka fita sai an samu kashin miya an sa. In ma baka dan shan lemuka na kwalba, to zaka yi kokari ga cewa ka nemo. Ma'ana dai bako akan so a yi masa wata irin bajinta, to Allah sai ya ambaci wannan abin da za a yi maka a matsayin garar bako, shine an-nuzul. Yace nuzulan, wannan garar baki ce, ma'ana ɗan aljanna baki ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kuma bako ana mutunta shi, ana karrama shi, ana girmama shi. Kuma sai ya ce min ghafurir rahim, daga mai yawan gafara mai yawan jin kai. Me wannan ƙarshen ayin yake nuna mana? Gafarar Allah ita ce ta kawar maka daga dukkan abin da baka so. Wa illa inda za a yi maka keke da keke, a yi maka lissafin zare da abawa, ba za ka kai labari ba. Sai dai gafara Allah ta lullube ka. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa babu ɗayan ku da zai shiga aljanna face sai Allah subhanahu wataala ya lullube shi da gafararsa da jinƙansa. Babu wanda aikinsa zai kai shi aljanna. Sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah, har kai ya ma'aikin Allah? Ya ce wallahi har ni, sai idan Allah ya lullube ni da gafararsa da jinƙansa. To shi yasa annabi Allah ya ce nuzulan min ghafurin, wannan garar baki ce daga mai yawan gafara. Ma'ana ba su samu shigowa wannan wuri ba sai da gafara Allah ta gabata, sai da Allah ya yafe laifukansu, sannan kuma rahim mai yawan jin kai. Ma'ana ba a saman musu wannan abubuwa da rai yake so ba sai da tsantsan jin kan Allah subhanahu wataala. Domin ita aljanna shigarta abubuwa ne guda biyu: tsira daga abin da rai baya so, samun abin da rai yake so. To tsira daga abin da rai baya so ba zai yi ba sai da gafara Allah. Samun abin da rai yake so ba zai yi ba sai da jin kan Allah subhanahu wa ta'ala. Dole kowannen mu ya yarda cewa dan aikin nan da muke, wanda bai taka kara ya karya ba, bai za abawa ya tsinka ba, wallahi in shi za a kalla ba za a ba mu aljanna ba. Na faɗa a wata munasaba irin wannan cewa yanzu duk wani abu da zaka ga kayi na ibada, qiyamul layli, azumin nafila, ciyarwa, hali na kwarai, duk wannan eh mun yadda kayi. To yanzu dan Allah a zo a dauki ni'imomin da Allah ya yi maka ɗaya bayan ɗaya, ai ma lissafi. A soma da ni'ima ta halitta da Allah ya samar da kai a ban ƙasa, nawa ka ba Allah ya samar da kai a bayan ƙasa? Ba amsa. In ko akwai amsa, ba a ba Allah komai ba. To hankalin nan da Allah ya baka, wanda ka bambanta da dabba, inda ba dan hankali ba, ta yanzu kana can kana yawo a tsinara, da kana can gidan mahaukata, nawa ka ba Allah ya maka wannan hankalin? Amsa shine ko kwabo. Ni'imar gani da Allah ya ma ka ga mummuna ka kauce masa, ka ga abin amfani ka tafi zuwa gare shi, nawa ka ba Allah ya maka? Amsa ko kwabo. Hanci da Allah ya ma wanda zaka sunsuna ka ji kaza mai wari kaza mai kaza, waye maka wannan? Allah nawa ka bashi? Ba ko kwabo. Shu'uri da zaka ji kasar radadi da zafi, yadda in ka taka abu mai cutarwa ko ya taba ka, ka san ya cutar da kai, nawa ka ba Allah? Ba ko kwabo. Domin wannan abin Allah ya kan cire shi, wallahi baka sanin ni'ima sai lokacin da ka rasa ta mafi yawa. Wani daga cikin manyan malamai yake faɗa, yace wata rana suna Ingila suna yawo a wasu lunguna, sai suka ga wata yarinya suna faɗa da ƴan uwanta, sai ƴar uwar ta kama gashin kanta da yawa ta cire gashin. Yarinya sai ta tafi a guje, kogi zo bata yi ba abin sai ba su mamaki sai suka je har gidan sai yarinya suka ce wai wannan wace irin yarinya ce a cire gashin kanta mai yawa jini yana zuba amma ko kuka bata yi ba iyayen suka ce walaka Allah ya ta ita bata sarra dadi ko zafi ba ba abinda in zaka zo ka dadara mata garoshin wuta bata ji dan zaka zo ka lumma mata wuka ko wani tsini bata sani sai ta je ta taka wani abu kafa ta hayya zama tana zubar ruwa sai an gani a cire mata wannan abu amma ba za ta ji zafi ba to yanzu kai Allah subhanahu wataala ya maka wannan ni'imar ko sauro ya cije ka sai ka gyara rufa zaka san an cince ka ba za ka yi da a ci gaba da fitar ka ba to wannan ni'ima ce nawa ka ba Allah ko kwabo hannu kafa kai ba za ka yi lissafa ba in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha to yanzu a zo a ce a gama lissafa wannan sai a ce to a kalli ibadar da kai kai kuma ibadar nan da kai a dora ta akan sikeli nawa ya kamata a biya ka to su kuma wannan ni'imomin nawa ya kamata ka biya Allah inda biya za ka yi wallahi sai an biyo mu ninkin baninki na sha faɗa so da dama duk a je maganan ma ni'ima ta jikinka kalli ni'imar nan ta hasken rana da muke ciki nawa muka ba Allah yake ba mu hasken rana da Allah zai ɗauke ranan nan a ce an ɗauke ta ba za ta fito ba a ɗan ɗanɗana zuwa sati ɗaya to nawa kake biyan in nefa nawa kake foilin ɗin injin gidanka da yake baka haske ka kalli wannan ka kalli hasken rana to lokacin zaka gane ashe aljanna kawai kyauta ce Allah yake ba wai saboda ibada ba a'a an ce kai kai shikenan kai na kirki ne to shikenan bari ai maka gata amma ba wai dan kamalan aikin naka ya kai ba ko ba komai idan ka kalli duk wani mutumin da kai wani abu ya biya ka a rayuwa shi zai amfana da wannan to a gefe ɗaya in ka kalli ibada taka me Allah zai amfana da ita ba abin da Allah zai amfana da ita duk sallolin da muke azumin muka karatun Qur'ani ciyarwa wallahi Allah baya karuwa da komai mu ne muke karuwa da wannan abin to shi san yayi ce nuzulan min ghafurir rahim wannan kawai garan baki ce ga mai yawan gafara ga laifukan bayi mai yawan jin kai ga bayinsa Allah gafarta mana ka ji kanmu mai tafsiri yace ba'da bayani ahwalil kufar bayan bayanin halayen kafirai lamma aradu an alhaq yayin da ya zama sun bijire daga barin gaskiya waqayyadalahum qurana kuma Allah ya hada su da wasu miyagun abokai na mutane da aljanu wama tarattaba alaihi fi dhalik da kuma abin da ya faru akan su na daga wannan shari'a ta'ala yubayyinu halal mu'minin to sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bayanin halin mu'minai waqatan naz'i yayin fitar rai wal ihtidar da kuma kaiwa gargar fa qala sai yace innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu wanda suka ce Allah shine ubangijin mu kuma suka tabbata ala tauhid akan tauhidi wa ghairihi da waninsa min jami'il ma'murat na daga dukkan abubuwa da aka yi umarni mastata'u gwargwadon iyawarsu wa tarkil manhiyat kuma suka tsayu a wajen barin abubuwa da aka hana su to masu wannan sifofi ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna sauka a wajensu indal mauti mai tafsiri yace lokacin mutuwa Allah ta khafu shine ce bi Allah ta khafu cewa kada ku ji tsoro min al-mauti daga mutuwa wa ma ba'dahu da abin da zai biyo bayan mutuwa wala tahzanu kuma kada ku yi bakin ciki alama khallaftum dangane da abin da kuka bari bayan min ahlin wa waladin na iyalanku da ƴaƴanku fa nahnu nakhlufukum fihi mu ne zamu maye muku a wajen wannan mata da ƴaƴa da dukiya mu alkinta su wa abshiru ku yi farin ciki bil jannati allati kuntum tu'adun da aljanna da aka kasance ana yi muku alƙawari nahnu awliya'ukum fil hayati dunya mu ne majibintanku masoyanku a rayuwar duniya ai nahfazukum fiha mu ne muke kare ku muke tsare ku a duniya wama ba'dahu da abinda zai biyo bayan zaman duniya wa fil akhirah da kuma wato ainifin alahira ai nakunu ma'akum fiha wato muna kasancewa tare da ku a ciki hatta tadkhulul janna har sai kun shiga aljanna walakum fiha ma tashtahi anfusukum kuma kuna da abin da duk ranku yake marmari yake sha'awa a ciki walakum fiha ma tad'un kuma kuna da dukkan abin da kuke nema shine tatlubuna abin da kuke nema sai yace nuzulan yace rizqan muhayyan wani abinci ne tanadadde na musamman yace mansubun bi ja'ala muqaddaran kenan ja'alahu nuzulan wato ana kaddara shi wannan ja'ala din wato tanadi ne garar baki ce min gafurin daga mai yawan gafara rahim mai yawan jin kai ayyullah shine Allah thumma shara'a fi bayani sifatil wa'iz sannan sai ya ci gaba da bayanin sifofin mai wa'azi wa dhakara adabal wa'azi kuma sai ya ambaci ladubban wa'azi wal irshad da kuma shiryar da mutane fa kala sai Allah ya fada mukhatiban annabiy sallallahu alaihi wasallam yana mai magana da manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi iz huwa sayyidud du'a domin shine shugaban masu kira zuwa ga Allah wal murshidin shine shugaban masu shiryawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da mu ya ci gaba da shiryar da mu akan halaye na kwarai wanda idan mun yadda mun aikata su mun bi wannan umarni sau da kafa to aljannan nan da ake fada za ta samu gare mu insha Allah sai Allah ya ce wa man ahsanu qawlan wane ne mafi kyawo gazance mimman da'a ila Allah kaman wanda ya kira zuwa ga Allah wa amila salihan kuma yi aiki na kwarai wa qala innani minal muslimin kuma yace ni ina daga cikin wanda suka mika wuya ga Allah sai Allah yace wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a da dai kyakkyawa ba zai taba zama daidai da mummuna ba idfa billati hi ahsan ka tunkuɗe mummuna da abu mafi kyau in ka aikata wannan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa to sai ya zamo wanda tsakaninka da shi ba ga maciji ka annahu waliyyun hamim sai ya zamo kaman masoyi mai zazzafar soyayya wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba kowa ake datar da wannan hali ba ko wannan tada sai wanda ya zamo sun yi hakuri wa ma yulqaha ba kowa ake datarwa ya samu wannan ba illa dhu hadhin azim sai ma abucin babban rabo to wannan ayoyi zamu ga cewa sun fadi ka ta fara aiki ko ka ce manyan ayyuka abu ne mai sauki ka karanta abu ne mai sauki ka bayyana amma abu ne kuma mai wahalar dabbakawa sai wanda Allah subhanahu wataala yayi masa gamdakatar muna roƙon Allah ya mana gamdakatar Allah ya ce wa man ahsan taqdirin shine la ahada ahsan babu wani wanda yake shine mafi kyawo kaulan ga magana wannan kaulan tamizi ne babu wanda yafi kalma mai kyau babu wanda yafi kalma mai dadi mimman da'a ila Allah kaman wanda yayi kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan aya wasu malamai suna cewa kaman da ladanai ake aya ce da take nuna matsayin kiran sallah to wasu malamai sai suka ce a'a wannan ayar ba za ta kebantu ga ladanai ba musamman wannan aya ce makkiya shi kuma kiran sallah an shar'anta shi ne a Madina wa illa ladanai za su iya shigowa dimnan a cikin ita wannan aya kamar yadda za mu yi ƙarin bayani a cikin alƙur'ani akwai ayoyi da suka yi nuni zuwa ga kiran sallah da falallar kiran sallah a dunkule da kuma wacce take banci wata sallah daga cikin salloli Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul ma'ida ya yi kaito wani hali daga cikin halin munafukai cewa wa idza nadaitum ila salati takhadhuha huzuan wa la'iba duk lokacin da kuka kira sallah to sai su riki wannan abun wargi abun izgili akwai wani bayahude kaman yanda wasu malamai suka ambata duk lokacin da mai kiran sallah a Madina ya kiran sallah akai Allahu akbar Allahu akbar zuwa karshe sai ya ce hurriqal kadhib Allah ya kone makareci to wata ran kuwa sai ya zamo cewa da shi da abin da yake gidansa gabaki dai Allah ya kone su to shahid ita wannan ayar Allah ya ce wa idza nadaitum ila salati takhaduha huzuan wa la'iba kenan wannan ya nuna cewa ana yin kiran sallah to sai ita wannan aya malamai suke cewa ladanai sun shigo nana Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa wannan aya tana nuna ladanci da falalansa domin aka ce da'a ila Allah yayi kira zuwa ga Allah yana cewa hayya ala salah ku yi gaggawa zuwa ga sallah to ashe in an taho ga sallah an zo domin gani da Allah subhanahu wata'ala shi sanya Ibn Mas'ud an hikaito yana cewa wallahi da zan zamo ladani a ce ina kiran sallah to bazan taba damuwa ba dan an ce ban yi umara ba ko ban yi aikin haji ba ko ban yi jihadi ba in dai na zamo ladani to ina ganin ba wata matsala shi ma sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda an yi kaito daga gare shi yana cewa da zan zamo ladani da sha'anina ya cika tip tip kuma wallahi ba zan damu ba dan ban yi qiyamul layli ba ko dan ban yi wasu azumummuka na nafilfilu ba yace me yasa saboda naji manzo alaihi salatu wassalam yana cewa ya Allah ka gafarta wa ladani ya Allah ka gafarta wa ladani ya Allah ka gafarta wa ladani sai dai fadi wannan haso uku to yanzu in ka shiga a cikin wannan me ka rasa ba abin da ka rasa a rayuwa kuma sannan hadisai da dama sun nuna falalan masu kiran sallah kaman yanda wani hadisi yake cewa al mu'adhdhinun atwalun nas anaqan yawmal qiyama masu kiran sallah su suka fi dogayen wuyayuwa a ranar tashin alkiyama malaman da suka fassara suka ce a'a ba fa wuyayuwa zalam zalam ake nufi ba haka ake nufi ba in ka ji an ce wato wuya yayi tsawo ana ta dagawa ana so a hanguwa ne to ma'ana kaman hadisin yana nuna kowa daga kai yake yana so ya hango da Allah ina ladan wane kai ladan wane ne wancan Allah ya ba wannan matsayin kai a ga ladan wane ba kai kaga lokacin da ake ta daga wuya ana hango abun mamaki wasu malamai suka ce shine ma'anar hadisi domin a nuna cewa kiran sallar nan babban abu ne wani hadisi ya nuna cewa abu ne mai daraja amma lokaci zai zo wanda zaka ga sai rauna nan mutane suke kula da shi mu yanzu alhamdulillah ba za mu ce an samu ci gaba sakamakon bayyana sunnar manzo Ali sallallahu alaihi wasallam wallahi mu mun sani a baya kafin hasken sunna in ka ga lada ne sai an daina yayin sa tsoho ne tukub kiran sallah ma yana yi sai ka ya koma ikama saboda ya soma likicewa wallahi ina ji da kunne na saboda mai an canfa wai in kana kiran sallah ba za ka yi kudi ba to shi tsoho kuma ya gamsu duniya ta gama yayin sa saboda haka ba lalle ba to sai ga shikenan ya zari sanda sai ya fara kiran sallah to yanzu alhamdulillah an fahimci cewa addini ne sai kaga dan sakandare sai kaga mai diploma mai NCE mai degree doctor ma ni daga cikin lakcarori na akwai doctor wanda yake ya koyar da mu fiqhu lokacin da muke jami'a ko da yake ina jin dai wannan ci gaban dai mu dai har yanzu tukuna doctor lada ne kun taba gani akwai dai doctor ne ba ne ko doctor shi ne ba bai to amma dai doctor lada ne to akwai saura dai Allah da za a samu na professor ba za a samu insha Allah almuhim kiran sallah aiki ne mai lada aiki ne mai daraja ko ba komai shi lada ne almu'taman wato amintacce ne addinin mutane yana rataye a wuyansa shi yasa irin wannan gabar ina jan kunnan lada ne cewa lallai musamman lokacin azumin nan lada ne ya zamo fadakakke ko dai ya zama cewa akwai kalandar da yake kula da ita musamman lokacin kiran sallah biyu na alfijiri na abinnan na asuba afwan na magriba wannan lokutan su suka fi samun matsala akwai wanda zaka samu lada ne na farko shi wai bai yadda da kalanda ba kuma sannan bai san fitowa alfijiri ba sai mutane sai tana dar abinci sai alfijiri ya fito da wajen minti 20 ko kwata sannan sai kaji ya zo yana kiran yana assalatu a lokacin ma kaga tambayar ku yake wai shin assalatu khairun min an-nawm sallan nan kuwa tafi bacci yanzu amsa yake jira to kaga fi sabilillah akwai matsala kabar mutane suna ta zakar abinci kai baka yadda da kalanda ba amma baka san fitowa alfijiri ba wani kuma da ya ga yamma ta dan rufa wani agogon ma bai yadda shi ba kun ba kalanda kawai yamma ta rufa sai ya kwada kiran sallah to wani kuma aka san haka sai ya kira sallar asuba alfijiri bai fito ba abinda ya kamata mu kula a wajen kiran sallar asuba daga kira sallar asuba kafin minti ɗaya da fitowar alfijiri ko kafin minti biyu to gara ka dora minti me yasa muka ce haka domin idan ka kira kafin fitowar alfijiri da minti ɗaya ko biyu zaka haramta mu wani sahur zaka haramta mu wani shan ruwa minti ɗaya ya isa mutum ya sha ruwa minti biyu ya isa mutum ya loma biyu uku ya dora ruwa to ya zo zai fara sauran minti uku sai ka kwada kiran sallah ka cuce shi kuma sai an bi masa haƙƙinsa wallahi me yasa baka san alfijirin ba kuma ba za ka kalli kalanda ba wannan doren da ya sai an tambaye ka me yasa ka kira sallar alfijiri bai fito ba hakanan abin da ya shafi faduwar rana daga kira kafin faduwar rana da minti ɗaya ko biyu gara ka bari ta fada da minti ɗaya ko biyu ma sannan ka kira domin wannan ɗorin minti ɗaya biyun ba zai cuci azumin mai azumin ba a lokacin da in ka kira kafin lokacin kuma zai sha ruwa rana ba ta gama faduwa daga cikin gararin da ladanai suke na ba daidai ba ba ma cikin azumi ba sai su kira sallar asuba alfijiri bai fito ba kaga a lokacin mata da suke gida za su ce alfijiri ya fito za su yi raka'atul fajr wata ma tana gama ta fara sallar asuba to in ma bata fara sallar asuban ba ta yi raka'atul fajr ba za ta samu wannan ladan da aka ce raka'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'at al-fajr ta fi duniya da abin da yake cikin ta to da mutun zai yi raka'a biyu al-fajr bai fito ba bai samu wannan ladan ba ko da ya samu lada ta gama garin nafila amma ba zai samu wannan ladan ba waye da masa ladani da ya kira sallah al-fajr bai fito ba to saboda ka lallai ladanai su kula da wannan musamman ina maimaitawa lokacin azumi musamman lokacin azumi an fa samu irin wannan matsalar a takura ya zama ainihin lokacin sahur bai kai a daina ba mutum ya daina ko kuma a jazawa mutum shan ruwa dana ba ta kai faduwa to saboda haka lalle mu kula harkar ladanci tana da matukar lada a wajen Allah subhanahu wataala to wasu malamai suka ce wannan ladanai sun shigo to da aka ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wane ne yafi kyawu ga magana kaman wanda yayi kira zuwa ga Allah kira zuwa ga Allah kammala wani ne ma'ana gyara wani ne saita wani ne malaman tafsiri suka ce wannan aya ta kunshi bangarori guda biyu akwai al-kamal akwai al-ikmal samun kamala da kuma kammala wani kaman yanda Allah yake cewa innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati sai ce wata waso bil haqqi wata waso bis sabr kaga amanu wa amilu salihati ka kammala kanka ka gyara kanka ka saita kanka sannan wata waso bil haqqi kuma ka saita wani wata waso bis sabr ka saita wani abinda musulunci yake so in so samu ne kowa ka gyaru ka gyara wani ka gyaru ka gyara wani to in ma har ba za ka iya gyara wani ba to kada a samu akallan kai ka gyaru ka a samu kasa da haka to shi yasa anan saboda muhimmancin kira zuwa ga Allah sai aka so mu ambatan al-ikmal kafin al-kamal din ومن احسن قولا ممن دعا الى الله malaman tafsiri suka ce da ila Allah yana da bangarori ko dai ka tunatar da wanda ya manta ko ka sanar da wanda bai sani ba ko ka fadakar da wanda ya rafkana wannan duk sunan sa kira zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda yake cikin musulunci ka gyara masa musuluncin nasa da yake a kuskure kira ne zuwa ga Allah wanda yake wajen musulunci ka kiraye shi shigo addinin musulunci shi ma kira ne zuwa ga Allah subhanahu wataala daga cikin kira zuwa ga Allah malamai suka ce ka kirayi mutane zuwa ga sanin Allah su san Allah mahaliccin su su san ni'imomin Allah akan su ka tusa wa mutane kaunar Allah mahaliccin su su ji suna san Allah subhanahu wataala domin duk abinda zaka so wani saboda shi to Allah ya sifantu da mafi kololu wa sifa ta wannan abin wala Allah abinda zaka so wani saboda shi saboda wannan karimi ne mai kyautatawa to Allah shine akramul akrami kila ka so wani saboda tausayin sa Allah shine arhamur rahimin kila ka so wani saboda kyautarsa Allah shine ajwadul ajwadin duk wani abin da zaka so mutun saboda shi to Allah ya sifantu da ninkin banunkin wannan sifar da zaka so wani saboda shi tunda Allah yana cewa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kuke ita tattare da wato kanku daga Allah take in ka so wani dan ya tsamar da kai daga halaka wata irin halaka ce Allah ya tsamar da mu bamu sani ba Allah ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah duk kowa daga cikin mu akwai mala'iku da Allah ya sa suna kare ka gaba da baya musibu da suke dumfaro mu mala'iku su kade wannan su tura wannan su ingije wannan wallahi ba za mu iya sani ba Allah kare sani kariyar da Allah yake ba mu shi yasa wani daga cikin magabata wani yake nuna masa wato ainihin kaman a ce baragurbin hanya a wajen neman duniya da neman rayuwa sai ya ce kai bawon Allah Allah da ya halice ni a cikin cikin mahaifiyata bai manta da ni a wajen kyautatuwar rayuwata ba, ya ciyar da ni, ya shayar da ni, ya bani tsaro, kuma in fito duniya ya manta da ni, ai ba zai yi ba. Tunda har ban bace masa ba ina cikin mahaifiyata, bai manta da ni ba, shi min dukkan gata. Min babu aula in na fito duniya komai kuma shi zai yi. To saboda haka malamai suka ce daga cikin addu'a ila Allah ka kirayi mutane zuwa ga Allah, zuwa ga su san Allah, su sallama ma Allah komai a rayuwa. In ka kalli rayuwar manzo alaihi salam, duk abin da manzo Allah ke kokari ya hada mutane kai tsaye da Allah subhanahu wataala. Manzo Allah baya kira zuwa ga kankin kansa, kai ma mai da'awa zuwa ga Allah, kada ka kirayi mutane zuwa ga kamba maka, zuwa ga girma maka, kirayi mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala. Manzo alaihi salam idan ya zo ya raba dukiya ko ta ganima ko wani abu, sai ya ce inna ma ana al-qasim wallahu al-mu'ti, sai ce ni aiki na kawai in raba, aiki na kawai rabawa, amma shi Allah shi ke badawa. Kaga mai manzo Allah yake nuna wa anan mutane su amintu da Allah subhanahu wataala, shine wanda yake ba kowa komai. Ina fata mun gane. To wasu malamai suka ce yana daga cikin kira zuwa ga Allah ka kirayi mutane zuwa ga tauhidin Allah, zuwa ga kadaita Allah, zuwa ga son Allah, zuwa ga kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala, zuwa ga bin shari'ar Allah subhanahu wataala, ka kirayi mutane zuwa ga kyawawan dabi'u nagartattu wanda Allah ya umarci bayinsa akai. Kiran nan zuwa ga Allah bayin Allah ana yin sa da bangarori biyu. Akwai addu'atu ila Allah bil lisanil maqal, akwai addu'atu ila Allah bil lisanil hal. Ana kira zuwa ga Allah subhanahu wataala da harshe, kaman yanda muka ambata mimman wa man ahsanu qawlan, kaga annan magana ake da baki. Kuma Allah ya faɗi irin waɗannan a cikin Alƙur'ani, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati alhasana wajadilhum billati hi ahsan, kaga udu ila sabili rabbika, ka kirayi mutane zuwa ga tafarkin ubangijinka, bil hikmati da hikima, wal mau'izati alhasana da wa'azi kyakkyawa, wajadilhum billati hi ahsan. Kai wato Qur'ani idan mutum yana fahimta harshen Larabci ya san Qur'ani zancen Allah. Ka duba tarkibin da Allah ya yi ma'ayan nan, da yace udu ila sabili rabbika, sai ce bil hikima kawai ya shiru. Me hikima a nan? Shine alkitabu wa sunna, Qur'ani da hadisi komai mai kyau ne a ciki. Kaga ba a ce bil hikimatil hasana ba, don ita hikima ba bara gurbi, ba abinda za ka ce hadithi ingantacce kuma a ce mara kyau. Ayar Qur'ani a ce wai ga kyakkyawa ga ba kyakkyawa, ina komai zanzan. To amma a wajen wa'azi sai aka ce wal mau'izatil hasana, da wa'azi kyakkyawa. Don me akwai wa'azi mummuna? Akwai wani da sunan wa'azi ya ta dura ashar, da sunan wa'azi ya dunga ainihin habaici, da sunan wa'azi ya bude ciwaciwarsa, da sunan wa'azi ya dunga zagi, da sunan wa'azi ya yi kaza, kuma duk da sunan wa'azi da kujerar wa'azi. Kaga ashe wannan al-mau'izatul qabiha ne. Wani a wa'azinsa, to kila daga shi sai dan jan baki kawai su ne ɗan aljanna, amma kowa kawai nasa ne a kansa. To ai kaga duk sai a gudu, ba wanda zai tsaya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam fadu min hawlik, to Allah ya san akwai masu wa'azi mummuna, sai aka ce wal mau'izatil hasana. To amma kuma a iya samun tattaunawa ta addini, ka fada in fada muqabala, sai ya ce wajadiluhum billati hi ahsan. To in za ku tattauna mas'alar addini, kayi mujadala da abu mafi kyau, domin wani sai ya zo ya dugunzuma ka yi abinda za ka kufula in ya so ma a dambata. To a'a, kar ka biye masa. Imam Shafi'i Allah ya jinka ya gare shi ya ce ban taɓa tattauna matsalar addini da wani ba, face sai na yi fatan Allah ya fito da gaskiya ta harshensa. saboda wala Allah inni na fada ba zai karba ba amma in shi ta fito a bakin sa dole ya yarda to kun ga wannan aya tana nuna me muhimmancin kira zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah yace wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar dole a samu wata jama'a a cikin ku wanda suna kira zuwa ga Allah suna umarni da kikkiawa suna hana mummuna wasu malamai suka ce wallahi da a ce za a samu rukunin addinin musulunci na shida to shine kira zuwa ga Allah domin babu abin da yake saita mutane su bi Allah sai Allah ya ce annabi ya ce ko aikata kaza ku ne santi kaza inda babu wannan Allah shi ya san ramin da za su into mutane wanda bai taba sanin kaza kuskure bane sai ya zo gun wa'azi sai ya ji ayya ashe kaza ba kyau daga ran nan zai ma Allah alƙawari ya daina wani bai san kaza umarnin Allah bane sai ya zo zai ji daga nan kuma zai ma Allah alƙawari ya ci gaba da aikatawa shi yasa a cikin suratul yusuf Allah yake cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen to an nuna mun lokaci an sake nuna mun dole dai mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna fata Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh